Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Talata 6 ga watan Yuni shekarar 2023. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar kwadago a Najeriya ta janye yajin aikin da ta shirya za ta shiga a gobe Laraba.
Matsayin haɗaɗɗiyar kungiyar kwadago ta NLC shine kamar yadda 'yan Najeriya suka sani mun gabatarwa gwamnati wato bukatunmu na cewa lallai muna magana na janye tallafi ba mu yarda da shi ba ko muna kan bakanmu.
Sannan muna tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kori zai gabatar. Kazalika muna tafa da sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar. To amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Ana ci gaba da gwabza fada a sassa da dama na gaba da Ukraine a yankin Zaporizhia da kuma yankin Donetsk Litinin, lamarin da ke nuni da cewa Ukraine ta fara kai farmaki da aka dade ana sa zuciya za ta kai. A yayin wata hira da aka yi da shi a Kiev, ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba ya ce Ukraine tana da makamai da za ta iya kai farmaki da ake sa ran cewa za ta kai wa Rasha, amma ta ki fayyace ko ta riga ta fara ko kuma lokacin da za ta fara kai farmakin. Kuleba ya bayyana kwarin gwiwa cewa harin da Ukraine ta shirya kai wa Rasha zai sake salon yakin, zai kuma baiwa Ukraine damar kwato yankunan ta daga Rasha. Yace irin wannan nasara za ta shigar da Ukraine cikin kungiyar NATO. An kai hare-hare yayin da ake ci gaba da kazaman fada a yankunan babban birnin kasar Sudan jiya Litinin, kamar yadda mazauna kasar suka bayyana, inda rahotanni ke nuni da cewa ana fuskantar keta doka da oda a Khartoum da kuma yammacin kasar bayan shafe sama da makonni 7 ana gwabza fada tsakanin bangarorin soji masu gaba da juna. Fadan da ake yi tsakanin sojojin kasar da dakarun sa kai na RSF ya yi kamari bayan cikar wa'adin yarjejeniyar tsagaita wuta da Saudiya da kuma Amurka suka jagoranta kullawa tsakanin bangarorin biyu. Yakin dai ya ritsa da mutane sama da miliyan 1,200,000 a kasar Sudan, tare da tilasta kimanin 400,000 kaura zuwa kasashe da ke makwabta da su, lamarin da ya janyo koma baya sosai a babban birnin kasar, inda sauran mazauna yankin ke fama da fadace-fadace da hare-hare da dama da kuma wawusar kaddarori. Tsohon mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence ya shiga da takarda jiya Litinin, inda ya bayyana niyyarsa ta tsayawa takarar shugaban kasa karkashin tutar jam'iyyar Republican a shekarar 2024 a wani yunkuri na shan gaban tsohon shugaban kasar da ya yi wa mataimaki Donald Trump a matsayin dan takarar jam'iyyar da zai kwato fadar White House daga hannun shugaba Joe Biden dan jam'iyyar Democrat. Pence, wanda tsohon gwamnan jihar Indiana ne mai ra'ayin mazanjiya, ya yi aiki a matsayin mataimakin shugaban kasa karkashin Trump, amma ya samu sabani da Trump din lokacin da ya ki amincewa da bukatar ta Trump na hana majalisa kin amincewa da sakamakon zaben shugaban kasa da aka gudana a shekara ta 2020 da ke nuni da cewa sun sha kai da ya haifar da tarzumar da magoya bayan Trump suka yi ranar 6 ga watan Janairu shekara ta 2021 a majalisar dokokin Amurka da ya kai ga kama mutane sama da 1,000. Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa Mike Pence ba shi da karfin halin yin abin da ya kamata a yi. Pence ya kuma bayyana cewa Trump ya jefa iyalinsa da duk waɗanda ke ginin majalisar cikin hadari a wannan rana, kuma shine za a dorawa alhakin. Kwanan nan Pence ya ba da bahasi a gaban masu taimakawa alkali yanke hukunci da ke binciken Trump. Yanzu Pence yana fatar shawo kan 'yan jam'iyyar masu kada kuri'a cewa ya fi Trump da sauran gungun 'yan Republican da ke neman jam'iyyar ta tsaye da su takara cancantar zama dan takarar shugaban kasa na Republican. Sai dai kuri'a jin ra'ayin jama'a ta 'yan jam'iyyar Republican na nuni da cewa duk da cewa Trump yana fuskantar binciken laifuka da dama da ke da alaka da shugabancinsa yana kan gaba a zaben fitar da gwani inda gwamnan Florida Ron DeSantis ke biye da shi a matsayi na biyu da maki 30 yayin da Pence da sauran masu sha'awar jam'iyyar ta tsaida su takarar shugaban kasa suke bin su a nesa da goyen bayan kasa da kashi 5 cikin 100.
Nan gaba kaɗan alheri za ta kawo mana ƙarshen labaran duniyar amma kafin nan bar mu duba wannan rahoton. Ƙungiyar ƙwadago ta NLC a Najeriya ta ce ba daidai ba ne gwamnati ta yi amfani da abin da ta kira dabarun yankan baya ba wajen hana yajin aiki don janye tallafin mai a ƙasar. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da sassan biyu ke tattaunawa yayin da kotun ma'aikata ta yanke matsayar dakatar da yajin aiki sai ta kammala sauraron ƙorafin da gwamnatin ta nufi ta shigar. Ga Nasura da Melika da ƙarin bayani.
Shugaban kungiyar kwadagon Joe Ajero ya ce in ana tattaunawa ba sai gwamnati ta zaga don ɗaukar matakin kotu ba ko bin wasu dabarun kau da bara. Yanzu dai ya nuna an dakatar da tafiya yajin don ci gaba da tattaunawa a ranar 19 ga watan nan da alwashin sauraron bukatun 'yan kwadagon. Jami'in kwadagon Comrade Nasir Kabir ya ce gwamnati ta fi son a yi fito na fito kafin ta duba kadun jama'a kan janye tallafin.
Assalamu alaikum Alai Nasiru. Matsayin haɗaɗɗiyar kungiyar kwadago ta NLC shine kamar yadda 'yan Najeriya suka sani mun gabatarwa gwamnati wato bukatunmu na cewa lallai muna magana na janye tallafi ba mu yadda da shi ba ko muna kan bakanmu duk da sun kira taro amma mun gaya musu sai sun janye wannan cire tallafi da suka yi a mayar wa 'yan Najeriya tallafinsu a ci gaba da samun wato man fitar da arha a wannan musguna da ake wa 'yan Najeriya. Ba za mu lamunta ana musguna 'yan Najeriya ko mu je muna an tattaunawa ba.
Mukarrabin shugaba Tinubu wato Ibrahim Kabir Masari ya ce tun gwamnatin Buhari aka gama shiri kakaf na janye tallafi har ma a kasafin kuɗi.
Shi kuma a matsayin shi na zababban shugaban kasar tarayyar Najeriya wanda bai so ya yaudari 'yan Najeriya bai so ya gaya musu ƙarya bai so ya ɗauki alƙawarin da ba zai iya cikawa ba da ya zo wajijen an san mulki a jawabin da ya karanta shi ne sai yake magana cewa tallafin mai ya riga ya tafi gwamnati ta cire. To da ya kamata ya ce gwamnatin da na gada ta riga ta cire domin ba ta sashi a kasafin kuɗin da ta gabatar ma majalisar dokoki ba. So ina ganin shi ne kawai za a ce laifin da shi shugaban ƙasa na yanzu ya yi in ma akwai laifin. Kuma ina ganin ya kamata a yi mashi uzuri a bashi dama mu ga abin da Allah zai yi.
Shi kuma tsohon shugaban matatar man fetur ta Kaduna Kailani Muhammad ya ce nan gaba za a samu sauki.
Su tabbatar sun zauna da gwamnati an samu hanya wanda za a kawo palliatives wanda talaka zai more a kawo a gyara hanyoyin jiragen ƙasa a tabbatar cewa an kawo motoci a yi a hada da gwamnoni su yi mu Allah su yi mu annabi motoci da zai dinga kai mutane duk inda suke so a kowane jiha. Sannan wannan $800,000 na dollar da aka ce za a ranta a sashi inda talakawa ba ma wannan 2,500 din ba ne za a yi wani abin kirki ko wajen noma ma aka sashi yanzu kaga abinci zai bunƙasa a ƙasa.
Za a jira a ga yadda gwamnati ka iya sassauto da farashin yayin da talakawa ke ɗanɗana mafi kuncin tsadar rayuwa. Kungiyar kwadagon da a baya ke shirin tafiya yajin aiki a Larabar nan za ta sanar da wani sabon mataki da za ta ɗauka wanda zai nuna tamkar ba ta ba da kai buri ya hau ba. Nasura da Mailika muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga ƙarshen labaran duniyar.
Ma'aikatar harkokin wajen Iran ta ce ƙasar za ta sake buɗe ofishin jakadantinta da Saudiya a cikin wannan makon inda za ta maido da hulɗar diplomasiya bayan da aka shafe shekaru 7 ana taƙaddama. Kafofin yaɗa labarai na gwamnati sun bayar da rahotannin cewa ranar Talata da Laraba ne za a buɗe ofishin jakadancin Iran a Riyadh da ƙaramin ofishin jakadancinta a Jidda da kuma ofishin wakilin kasar a kungiyar haɗin kan kasashen musulmi a hukumance. A watan Maris, Iran da Saudiya suka amince da sake kulla hulɗar diplomasiya a wani zaman tsaye da yarjejeniya da China ta jagoranta matakin da ya zama wani babban ci gaba a yankin. A shekarar 2016 ne Saudiya ta katse hulɗa da Iran bayan da masu zanga-zanga suka mamaye ofishin diplomasiya na Saudiya a Tehran da kuma birnin Mashhad da ke arewa maso gabashin kasar a zanga-zangar da ta yi sanadiyar kisan wani fitaccen malamin 'yan Shi'a da wasu mutane 46 a masarautar mai arzikin man fetur. Daga ƙarshe hukumomin Amurka sun sanar da cewa an samu gawar Robert Hussein a gidan yari jiya Litinin, wani tsohon jami'in hukumar FBI da ya koma yana leƙen asiri, wanda ofishin ya bayyana a matsayin wanda ya fi yin ɓarna a tarihin hukumar. An yanke wa Hussein mai shekaru 79 hukuncin ɗaurin rai da rai a shekara ta 2002 bayan da ya amsa laifin yi wa tarayyar Soviet da kuma rashin aikin leƙen asiri na tsawon sama da shekaru 20. Ma'aikatan gidan yarin sun fara ɗaukar matakan ceto ran Hussein bayan da suka tarar da shi baya lumfashi. Jiya Litinin da safe ne kuma ofishin gidan yarin ya sanar da haka a wata sanarwa, inda ya ce sai dai ofishin bai faɗi dalilan mutuwarsa ba. Hussein ya fara aiki da hukumar FBI ne a shekarar 1976. Kana ya fara sayar da bayanan sirri ga tarayyar Soviet a shekarar 1985, kamar yadda shafin yanar gizon FBI ya bayyana. Jami'an FBI masu bincike sun shafa shekaru da dama suna ƙoƙarin gano ko wane ne ɗan leƙen asiri a tsakaninsu. Ma'aikata 300 suka riƙa gudanar da bincike da sa ido kan Hussein a makonni na ƙarshe kafin kama shi a watan Fabrairun shekara ta 2001, a cewar FBI.
A gaida alheri Grace Abdul karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yan zagogowa nan Washington DC na cewa karfe 3:00 ne da minti 12:08 na safe kenan da minti 12 a Nigeria, Nijar, Kamaru da Chadi, a Ghana kuma 7:00 na safe da minti 12. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kazalika kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumadumansu. Kafin mu ci gaba, mu shakata da wannan waka. Wadalla yanzu kuma ga shirin 'yan ƙasa da hukuma.
'Yan ƙasa da hukuma.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba. ba alkawarorin kariya ba inda masu irin wannan a gaba yankin bai tsina na komai ba sai an manta da su zalunci.
Pastore assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Muna cikin gida ruwa sun taba iske mu suka cika mu dakuna da kyal muka ta kwasa kaya muka kwashe kaya muka ta gudu.
Sakaci na hukuma ita kanta wanda zaka ga unguwa wani wurin yana buƙatar gyara amma an yi ma baya ba kuma ana zuwa ana ga mu hukuma kuma wani lokaci da irin ta ma tana gani.
Sai mun shirya mun kirshe mun dame zannan mu batun kugu sa nan mu taulala da
muna son wanga wuri gwamnati ta ƙara inganta mamashi.
Kamata yi ma duk kwalbatin da ake nana yi a rinƙirhe su. Mutane su ma ya kamata su rinƙi la'akari kwalbati ba wuri bane wanda ake zub da shara.
Yau shirin zai haska fitila ne akan matsalar ambaliyar ruwa da gurɓatar muhalli da ke barazana ga mazauna wasu sassan birnin Maraɗi na jamhuriyar Nijar. A dakace mu.
Duka da an so shi ya inganta. Kasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta.
Madalla masaurai birnin Maraɗi na jamhuriyar Nijar na cikin jerin garuruwa da biranen nahiyar Afirka ta yamma irin su Najeriya da suka fuskanci ƙalubalen ambaliyar ruwa a daminar bara ko da yake bayan ɗauke ruwan sama a baran. Hukumomin ƙasa ta jamhuriyar Nijar sun ɗauki matakan sauya matsugunni ga waɗanda yankin suke fama da barazanar ambaliyar a duk shekara. Amma a iya cewa har yanzu akwai sauran rina a kaba. La'akari da cewa wani adadi mai yawa na magidanta suna nan a wurin da suke kuma gashi daminar bana na ci gaba da kankama. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Maraɗi Mansur Sani ya haɗa mana rahoto dangane da wannan batu.
Idan ana kwatanta wuraren da ke fuskantar matsalar ambaliyar ruwa a Maraɗi, ƙasar Nijar, dole a sa gangaren Maraɗawa Maraɗi inda baitin matsalar cin ruwa da mazauna wurin ke samu a duk shekara. Wurin na fama da kurarar sharar bayan gari duk da wani dattin ruwan kwatami da suka mai da hanyar wurin bi. Akwai matsalar rashin tsaro da ke hana sakewa ga mazauna yankin.
Sakina Muhammadu, murya unguwa ga unguwar tamu duk shekara. Ruwa sai su zo, da sun zo sai su mamaye mu daga unguwa. Da sun mamaye mu daga unguwa. Sai mun kwashe kayanmu mun kai su mun samu gidan haya da kalma muke samun haya. Da kalma muke samun haya wata biyu wata uku da ruwa sun shaye mu zo mu share mu goge kuma mu dawo. Muna cikin gida ruwa sun taba iske mu suka cika mu dakuna. Da kalma kai ta kwasa kaya muka kwashe kaya muka ta gudu.
Abubakar Inusa Maraɗawa. Duk wanda ka gani nan ne tsakani da Allah in yana da wurin sai wuri sama bai zama waga ungo. Na farko bare sun sha mu mu kai nan ya. Wagale da dawon gaba hai shine malaki nan gare mu.
Sahura Alhaji Abu. Nan ma in zamu ta haya nan wurin. Sai mun shirya, mun kirshe mun dame zannan mu kwatin kugu sa nan mu taulala da yana doka mu tana raka mu ga kasa. Muna tashi kama haya ba kudin ni. In muka samu dan gurbin muna da ɗan kudin mu haka nan talauci sai mu dan sai mu samu tsuguna mu da diye mu. Mun san cikin tabki ne mu. Mun san cikin korama na mu. To ku diba ku ga nan wurin da an yi ruwa shike na an tashi mutane na ta gudu suna kama haya.
Sunana na gaskiya Abdul Sidik. Ana ce mini Gwanda. Duka gidaje mu su rogaje, abincin mu duka ya rogaje. Diye mu muka doka muka kai lakwal. Karfi uku na dare da wanda ga ka Allah baka zuri'a diya kuma dan dako ne kai ina ne zaka tahiya tunda ba mu da shi dole mu yi hankuri nan mu yi hankuri mun kai wannan wurin tunda ba a bamu ba ba mu da shi.
Ni sunana Amma Alasa. Ka tambaya ka ji kullun ba ranar da nan ungo baka ji an ci an tarwa na ba ko an kwaci wani salula ko an yi wani abu dan kaga duk abu ne wanda yake son diwa.
Su ma al'ummar gari waɗanda lamarin bai shafa ba na da nasu ra'ayi.
President Hamza Washewa Maraɗi, abin da ke kawo ambaliyar ruwa watan inda mu nan gare mu ne Maraɗi, bari a ce karce wannan unguwar wannan na Maraɗi, to abin da ke kawo ainihin ambaliyar ruwa to akwai yawan sakaci na dangantar da masu zuba shara ko ina. Akwai ainihin wanda ke zuba ƙasa za su yi wasu ayyuka wanda ƙasa za su zuba ta ba tare da wani tsari ba, kuma akwai tare hanya a yi gini, kuma akwai sakaci na hukuma ita kanta wanda za ka ga unguwa wani wurin yana buƙatar gyara amma an yi ma baya ba
kuma ana zuwa ana gama hukumai kuma wani lokaci da irin tana gani
ne rabu gwanda wannan yake cewa rabal balunan dadin sarki abin da ke kawo shin ruwa wato rishin kowa sai ya gwada shi ba ruwan shi duk abin da mutun ya ga dama shi yake yi koda sagi ne wannan yana bado ruwan da bai kamata ba kai makwabci ka gyara saboda makwabcin ka ji dadi to kamar kwalbati wanda ke hitowa daga cikin gari ya zo ya cushe ya ki ba da ruwa to hada rishin kulawa da mu mutanen na unguwai an muka ga abin da bai kamata ba ya kamata mu taru a faɗi ma jama'a mu taru mu zo mu samu in abin bai ba mu nemi na gabatan mu manya mu ga musu ga musu ma san manyan su a zo a gyara mu
game da haka ne gwamnatin kasar Niger ta dauki matakin kirga al'ummar da ke rayuwa a wannan wurin mai dauke da hatsari dan basu wani sabon matsugunni inda tuni wasu suka shekare a can
malama mai magana Aba Gwanda mun ma Allah godiya da manzon shi mun ma gwamnati godiya bisa ka wannan al'amari da ya mana ajin dadin mahabbe da iyaka kaga dai ga zaman lafiya nan tun da muka zo nan ne wurin shekara guda
ga wanga wuri da aka bamu an bamu parcel dan dai sandesa amma la flipper mutanen da ke zamne na wanda ke waje san hayawa abin da ya sanya muna san wanga wuri gwamnati ta ƙara inganta mamma shi
kan koka bar talakawan ka a cikin yunwa da zaman bukka koya wa maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka mankudai don aikin talaka kan kai wannan ba maikinka
Rabiu Kaini Garba shine mataimakin shugaban da'ira na biyu a Maradi yayi tsokaci
wannan abu ya dauko asali ne shekara ta 2020 da lokacin nan shugaban kasa Isu Muhammadu suka hango cewa Maradi ta bugu wajen ciro wannan kuma zuwa mu ma wannan mulki muka tambaye kuma shugaban kasa muka ce za mu ci gaba da inda aka dasa da wannan umurin da suka ba mu muka aiwatar da wannan shawara ta tado annan mutane daga wannan wurare mai hadari to dan tuni ba a gurgushe wannan aiki wanda suke cewa ko bu samu ba ni na jagorance shi kuma kahin mu je bustera sai da muka dauka imaji na satellite inda ruwa suke iya zuwa su yi banna bisa gare shi muka kara meter 20 inda kuma ke da tsananin risk haka hatsari don nan sai mu kara meter 30 ba zabi bane muka yi gaba ɗaya ne muka bi su 746 magidanta kuma muka doki hili 746 wanda mutane na za su sa iyalan su ba mun kare muka ajin president rapport president ce to akwai dan kore da ake shi ku koma da har yanzu ku sauraro korehin nan cikin korehin nan muka tantance kuma muka samu mutum 16 wanda muka gani ko ketare ne ko kuma tsananin bukata kuma ta ne diba ya kawo conseil de ville aka kara wannan mutane 16
masana dai na ci gaba da jan hankalin gwamnati da al'umma kan irin matakan da ya kamata a dauka domin magance irin wannan matsala ta ambaliyar ruwa da ake samu a duk shekara a kasashe masu tasowa Dr. Musa Hassan Usaini mamba a kungiyar matasa masu fafutukar kare muhalli GVA Niger
kowanne dama na kan tazo a didiba a gani in ba wani wurin da ya tangarda shi ma a gyara shi bancin wannan akwai kwalbati ya kamata a ce a rinkiya shi su magudanan ruwa ba a rinkiya shi su yanda ya kamata dan saboda wani bihe ku ga yanzu sai lokacin ruwan ya zo sannan za a tashi ana kwashe yanzu kamar nan alal misali nan garin Maradi kuma aka zo aka yashe sai a bar shi bakin kwalbati kun ba a kwashe akan lokaci iska he ya maida shi kamata yayi ma duk kwalbatin da ake nanayi a rinkirhe su kuma wani bi kuma mutane su ma ya kamata su rinki lakari kwalbati ba wuri bane wanda ake zubda shara kuma in aka zo ruwan in bu su tahe ba dole za su nemi hanyar su kuma koma hanyar su ta zamanto ce a cikin gidajen mu ne shiga za su
tsala kyauta Masu sauraro da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Mansur Sani, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne mal samu sai za.
Tuma da yanzu kuma sai sharhin jaridan Jamhuriyar Nijar.
Zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Air Info wacce ta ruwaito cewa wasu 'yan kasar Cote d'Ivoire da aka jibge a Agadez bayan da aka tuso kayarsu daga Libya da Algeria akan hanyar su ta zuwa Turai Cilani sun kama hanyar zuwa birnin Yamai a kafa sakamakon abinda suka kira halin kuncin da aka jefa su a ofishin hukumar kula da kaurar jama'a OEM ko IOM reshen Agadez. Jaridar ta ce waɗannan 'yan cirani sun ce a duk lokacin da suka buƙaci sanin inda aka kwana a game da batun mayar da su ƙasarsu ta asali hukumar IOM kan ce da su bata samu amsa daga hukumomin Cote d'Ivoire ba akan maganar tabbacin zaman su 'yan ƙasar ballantana a fara shirin kwashe su. Jaridar Le Sahel na cewa shugaban kasar Niger ya aike da tawaga a ƙarƙashin jagorancin ministan cikin gida Hammasula Adamu don kashe wutar rikicin da ta tashi a ƙauyen Ziban na karkarar Anzurin jihar Talabere inda wani fada ya yi sanadin mutuwar mutane 9 a ƙarshen watan Mayu da ya gabata. Jaridar ta ce ministan cikin gida da ke bayani a madadin gwamnatin Niger ya nuna alhini a game da wannan mummunan al'amari da ya faru a wani lokacin da za a iya cewa kura ta lafa dangane da matsalolin tsaron da suka addabi yankin saboda haka ya gargadi mazaunansa su yi haƙuri da juna domin tabbatar da zaman lafiya. Jaridar L'Enquêteur ta bayyana cewa kungiyar sai da yawo da kasashen duniya sun yi kwance da kaya a wani lokacin da ƙasar Senegal ta fada cikin halin tashin hankali biyo bayan hukuncin da aka yanke wa ɗan hamayya Usman Sanko. Jaridar ta ambato wani masanin kimiyyar siyasa da zamantakewar ɗan adam Dr. Sila Aji bayan nazari akan mafarin tarzomar da aka fuskanta a Senegal da kuma irin abubuwan da ke boye bayan shari'ar da aka yi wa Usman Sanko yana cewa ba mamaki watan wata rana shari'a ta rutsa da shugaba Macky Sall a bisa zargin bijirewa doka da cin amanar ƙasa. Mu karkare da jaridar La Rue de l'Histoire da ke cewa matakin janye tallafin mai a Najeriya wanda sabon shugaban kasar ya dauka ya fara shafar wasu yankunan jamhuriyar Niger da ke kan iyakar kasashen biyu misalin yadda abin ya haddasa dogayen layuka a gidajen man birnin Maradi. Jaridar ta ce tashin gwauran zaben da aka fuskanta a kasuwar bayan fage a titunan na Maradi a washegarin matakin na Bola Ahmed Tinubu ya sa dole masu ababen hawa suka fara shan mai a gidajen mai alhali a can da manyan ma'aikatan gwamnati da manyan kungiyoyi masu zaman kansu kawai ne ke zuwa daukan man fetur a irin waɗannan wurare. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice.
Ana ci gaba da gwabza fada a sassa da dama da na ƙasar Ukraine a yankin Zaporizhia da kuma yankin Donetsk jiya Litinin, lamarin da ke nuni da cewa Ukraine ta fara kai farmaki da kadade ana sa zuciya za ta kai. A yayin wata hira da aka yi da shi a Kiev, ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba ya ce Ukraine tana da makaman kai farmaki da ake sa ran za ta kai wa Russia, amma ta ki fayyace ko ta riga ta fara ko kuma lokacin da za ta fara kai farmakin. An kai hare-hare yayin da ake ci gaba da kazamin fada yankunan babban birnin kasar Sudan jiya Litinin, kamar yadda mazauna kasar suka bayyana, inda rahotanni ke nuni da cewa ana fuskantar keta doka da oda a Khartoum da kuma yammacin kasar bayan shafe sama da makonni 7 ana gwabza fada tsakanin bangarorin soji masu gaba da juna.
To da fatan za a mana afon wannan kutse da aka ji masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na hantsi, sai kuma can da rana idan Allah ya kamu za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kada a manta a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Kazalika kodayaushe muna nan a shafukanmu na Facebook, Twitter da Instagram, kai hama da YouTube, inda za ku samu labarai da dumudumunsu. Yanzu kan a madadin alheri Grace Abdu da ta taya ni gabatarwa da kuma Solomon Abu da haɗa shirin, sai injiniyanmu Helen. Ni Mahmud Lalo nake cewa auni lafiya.